أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكن ونن يمتي من البركة ونن رانا تا رانا الجمعة وند يوتنا شعبان ينادقنا نوع شاترا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ألف ريه دود ثلاثين دهود ونديديدا أشرن دا تقصكو جوتن شدا شكرة دبوزيو دبو مشاوكو ميلادية من هذا أولنا مسلاتي دومن تتونا وا أديسا الأمر ديشا فيم مسلمي ومسمى ونديكي تنكارو مأينزو نعبادة. حديث يا تبتع تكيم مسندنا إمام أحمد دا سنن الأربعة بند نسائي رواية إرباب ابن سارية ألا يقاري الداء قريشي واندي كباد الأبارن وأزيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمس سيسك نماء يمس وسيا سيمزا الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي أوسيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرواي النسائي لابن أبي عاصم. وانا حديث ينانونا منا al'amura za su canja ba bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar su ba, amma a gefe guda za a samu al'amuran yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su, wanda wa'ansu mutane suke rike da wa'annan al'amuran, kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim ya nuna na Muawiya Allah ya kara yadda a gare shi, a ƙarshen sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata tawaga ba za ta gushe ba, tana damfare da gaskiya, wanda Allah zai ɗaukaka su akan wannan gaskiyar, duk wanda ya saba musu ma ba zai cutar da su ba. Wannan ya nuna kenan akwai wanda suke bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai wanda kuma ba za su bi tafarkin sa ba. Kuma hadisi ya tabbata a cikin musnad al-Imam Ahmad da Sahih Ibn Hibban, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tunqadanna ural islami urwatan urwa, za a riƙa kwance kullun da igiyoyin musulunci suke kai, ko igiyar musulunci igiya bayan igiya, da zarar an kwanta ta farko sai mutane su dira akan ta biyu. Kullama nuqidat urwa tashabbasa an-nasu billati taliha fa awwaluha naqdan al-hukm wa akhiruha naqdan as-salah, karshen abin da za a warware shine sallah. To bayan sallah ragowar ibadu ma za a zo a rika sabawa, ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar mutane suna yi ba. Ya tabbata a cikin wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi fitina, sahabbai suka ce to fa ma ta'amuruna in adrakana dhalik, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bil amri al awwal, ya zo a cikin hadisin Abu Sa'labah al-Khushani, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuni da cewa wanda ya haƙuri a irin waɗannan kwanukan ya ci gaba da yin aiki irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi, to Ubangiji zai ba shi ladan mutum 50. Haka zalika kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisin yake cewa man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru shahid. To bisa haccen waɗannan hadisai yasa wannan masallaci mai albarka yake shirya laccoci domin faɗakarwa a duk lokacin da wasu al'amura suka tinkaro wa musulmai, musamman na ibada, kamar yadda ya gudanar a watannin da suka wuce a shekarar bara, dab da lokacin sallar layya aka kira babban malami ya zo ya yi bayani a kan layya. To yanzu gashi watan Ramadan ya tinkaro mu riƙo da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yasa wannan masallaci ya sake gayyatar babban malami a wanda kowa ya san shi ghaniyun an at-ta'rif, a Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo Abu Abdurrahman, wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne a wannan ƙasa mai albarka, bal a wannan nahiya ma mai albarka, kai a duniya ma baki ɗaya, wanda cikin abubuwan da muke alfahari da shi nasa ya ƙara wa maktaba ta musulunci auki da littattafan da ya wallafa, wanda kuma dukkansu ba akan komai ba ne face akan abin da zai taimaki musulmai, da Dawabi'ul Jarh wa Ta'dil inda al-Imam az-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala cikin mujalladi biyu, sannan kuma al-Madrasatul Hadisiyya shi ma an buga cikin mujalladi biyu, sannan sai kuma tahqiqin littafin at-Tamyiz ko kuma at-Talhisul Habir na al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, wanda yanzu a duk duniya duk inda kake wa inda ake damuwa da karatu ana kirga wannan tahqiqin cikin tahqiqat na ilimi da daliban ilimi suke fa'idantuwa da su, banda kananan rasail da ya wallafa wanda wasu suna kan yanar gizo gizo kamar Saidul Fawaid, wasu kuma suna nan ba a buga su, wasu kuma suna nan ana kewayawa da su. To da wannan ne nake gabatar da malam tare da masa fatan alkhairi a bisa maudu'in da ya shafi azumin watan Ramadan, da fatan yan uwa za su saurara su ji abin da mutum bai haddace ba ya rubuta, domin bayani ne aka same shi bayan an yi bincike. Malam tafaddal mashkura. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها في أمواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة دواء أولا مسلا شمي البركة مسلا شمي إحياء السنة ننن ومجاء شكينغ لنكنو أولا يمشي نران رجوماء 19 ga watan Sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434, wanda kuma yazo daidai da 28 ga watan 6 miladiya ta 2013. Wannan shine karo na biyu da Allah ta'ala ya kaddari zan zo wannan masallaci domin gabatar da lecture wacce take da alaka da wata munasaba babba. Karan farko mun zo nan saboda munasabar sallar layya wacce take da alaka da tsayuwar musulmi a Arfa, saboda haka take da alaka da ɗaya daga cikin manyan rukunan musulunci guda biyar shine hajji.
kuma gashi Ubangiji ta'ala ya kaddara saduwar mu ta biyu a wannan masallaci za ta kasance saboda zuwan azumin watan Ramadan wanda shi ma ɗaya ne daga cikin rukunnan addinin musulunci. Da fatan abinda za mu faɗa Allah ta'ala ya mana jagora a ciki, ya kuma datar da mu mu faɗa abinda yake shine daidai, abinda kuma za mu faɗa na kuskure Allah ta'ala ya fi mana ya kuma ganar da mu domin gyarawa. Kamar yadda aka faɗa, matashiyar wannan zama namu insha Allah a cikin ɗan daƙiƙai da muke da su za mu tattauna ne akan abinda ya shafi azumi. Babu shakka magana akan azumi tana da faɗin gaske. Irin zama irin wannan ɗan takaitacce waɗanda ba su wuce daƙiƙoƙi da za su fi awa ɗaya ba, in ya yi tsawo zai wahala mu kewaye dukkan masail da suke da alaƙa da azumi, sai dai mu tsitsinci wasu abubuwa mu ba da haske. Wasu abubuwan kuma na tabbata malamai suna ta bayani, wasu a kan mimbari, wasu a guraren karatu, wasu a kafofin watsa labarai, wasu a filayen fatawa waɗanda suke bayyana wasu masail waɗanda mai sauraro yake buƙatar ya sani da suke da dangantaka da wannan mawdu'i mai mahimmanci wato azumi. Al-azumi shine da larabci ake kira as-sawm ko as-siyam. Abinda yake nufi a shar'ance, ba wai a loga kadai ba, a shari'a. Naka ce as-siyam ko as-sawm shar'an ana nufin mutum ya kame bakinsa daga ci da sha, ya kame sha'awarsa daga hudu an tujir zuwa faduwar rana da niyyar kusantar Allah. Wannan shi ake nufi azumi. Mutum ya kame bakinsa daga ci da sha, ya kame sha'awarsa da niyyar bautar Allah tun daga hudu an tujir har zuwa faduwar rana. Ne wannan shine ake cewa yayi azumi. Hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daban-daban sun zo wadanda suke bayanin falalar azumi. Shikaran kansa azumi, sawa'un azumin na Ramadan ne ko ba na Ramadan ba, yana da falala, yana da matsayi. Daga ciki akwai hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da wanda Muslim ya ruwaito shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya qulu Allah azza wa jalla kullu amal ibn adam lahu illa as-siyam, kullu amal ibn adam lahu illa as-siyam, sannan mazalati fa wallazi nafsi bi yadihi la khaluhu fa min as-sa'im atyab 'inda Allah min rihi al-misk. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake dukkan aikin da dan adam zai yi wannan nashi ne, in banda azumi wannan Ubangiji ya ce azumi nashi ne. Allah ta'ala ce azumi na wani, zaka Ubangiji shi ya tanada sakayya ta musamman wanda zai yi mai azumi. Sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa ya ce na rantsa da wanda raina yake hannunsa, hamamin bakin mai azumi ya fi kanshi a gurin Allah sama da turaren almiski. Wato abinda yake fita na hamami ko na wari daga bakin mai azumi saboda jimawa da yayi bai ci bai sha ba, wannan a gurin Allah ya fi almiski kanshi. A ruwayar Muslim ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lis-sa'imi farhatayn idza afṭara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi liqa'ihi. Yace mai azumi yana da farin ciki guda biyu manya-manya da yake yi. Farin ciki na farko lokacin da yazo zai yi bude baki, zai yi farin ciki da bude bakinsa. Farin cikin sa na biyu shine farin cikin da zai yi ranar da zai hadu da Ubangijinsa. Hakanan hadisi ya zo a cikin sahihain, hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da sayyidina Umar yake tambayarsa game da fitina lati tamuju bawja al-bahr, da ya tambaye shi yace akwai wanda ya ji wani abu daga game da fitina? Sai Huzaifa yace eh naji, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi تكفرها الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجي ناجي النبي صلى الله عليه وسلم ينشى فتنة المتم دا تكي دا علاقة دا يالنسا قول دوك ينسا قول مقو چنسا يكفرها الصيام والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أزمي دا سلا دا كما أمرني لكي كاوان أيكي دا هانا ممونا ينا كنكري wato abinda zai biyo bayan wannan fitina na sabawa Allah. To wannan hadisi yana nuna cewa azumi yana daga cikin mukaffirat, abubuwan da suke kankarewa mutum laifukansa. hakan nan a cikin hadisi a cikin sahihai ne hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw sabbahu falyaqul inni sa'im inni sa'im ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa azumi garkuwa ne saboda ranar da ɗayan ku yake azumi kada yayi magana ta batsa kada yayi wauta idan ba wani ya tare shi da fada ko ya zage shi to yace azumi nake ya fada har sau biyu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wallazi nafsi bi yadihi la khaluhu fami sa'imi atyabu inda Allah bil rih al misk yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli as-siyam li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashrati amsalha annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa da wanda raina ke hannunsa hamamun bakin mai azumi ya fi kanshi a gurin Allah sama da turaren almiski ce mai azumi yana barin cinsa ya bar shansa ya bar sha'awarsa saboda Allah cewa as-siyamu li Allah ya ce azumi nawa ne wa ana ajzi bihi kuma ni ne zan ba da sakamako a kansa wal hasanatu bi ashrati amsalha wanda kuma duk yayin aikin kwarai to ubangiji zai ninka masa ladan sa gida goma haka nan akwai hadisi a cikin sahihain hadisin sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil jannati yuqalu lahu rayyan yadkhulu fihi yuqalu ayna as-sa'imuna fayaqumuna la yadkhulu fihi ahad فلا يدخل غيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي الجنة أكوية قوفة تمسمى أنا كرنت ريان ما سأزمي سوزاسو شكتوا أنه قوفا ذاتي إنا ما سأزمي سيسو تيغامو سيأتي فتاشي أتيسو شكتوا أنه قوفا إذا سن شكا سيأجا قوفا أليفي بابكم وانا زي ساكي شكا باين سن شكا وانا حديث ina fahimtar cewa yana magana ne akan azumi na nafilfilu azumi na farilla ba saboda azumi na farilla kowa da kowa inda musulmi ne yana tarayya a cikin sa da a ce ana nufin azumin farilla to zai zama babu khususiyya kenan tsakanin musulmi da musulmi kowa zai shiga ta wannan kofar wanda kuma wannan ana nuna wata khususiyya ce ta musamman kaga kenan a cikin musulmi waɗanda suka lizinci azumin muka na nafilfilu za su zama daban suke a ranar gobe kiyama an ware musu wata kofa ta musamman wanda ware wannan kofar yana nuna fifikon daraja yana nuna wata ɗaukakar daraja ko guri aka zo aka ce an ware wannan kofar ta shigowar suwana da wane ne za ka fahimci cewa akwai wani ci gaba akwai wani ɗaukaka dangane da wannan bare kuma aljanna hakanan akwai hadisi a cikin sahihain bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan wanda duk zai yi azumi na rana daya yayi shi dan Allah da kyakkyawar niyya da ikhlasi ba da wata niyya ba sai dan Allah nabi yace ba'ada Allahu wajhahu yawmal qiyamati عن النار 70 خريفا وبجي زي نيسان تا فسكر سا اكارن سا دا وتا زي نيسان تا فسكر سا واتو 70 خريفا نيسان تفير شيكرا 70 نيسان تفير شيكرا 70 واتو زاسي هاني ريغا اكارن سا دا وتا جهنم كسان توتا بزيه با بلانتنا ايز سنشكيتا كاقا وانا ينا نولا ببفلالا ازمي amma fi sabilillah wato yayi shi ne dan Allah haka nan akwai hadisi a cikin Jami'u Tirmidhi hadisin Abu Umama Al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man sama yawman fi sabilillah ja'ala Allah bainahu wa bainan nar khindaqan kama baina as-sama'i wal ard wanda duk zai azumi nayini daya dan Allah wato da ikhlasi da kyakkyawar niyya ubangiji ta'ala zai sanya wani gwalalo wani rami da yake tsakaninsa da wutar jahannama ramin nan tazararsa ko fadinsa tazarar da take tsakanin sama da ƙasa. Haka nan akwai hadisi a cikin Musnad Imam Ahmad da Al-Mu'jam Al-Kabir na Imam At-Tabarani daga Abdullah ibn Amr ibn Al-As wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abd yawm al-qiyamah. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان منذ صلى الله عليه وآله وسلم أولنا حديثي هنا تشوى دأزمي للقرآن ذاتي ترى نبو بكيامة أزمي يتشي يا أبنجي ناهن باوان ألا ننشي لشاء ناهن شي دكا وتشاء وسع سبو لكي zaka ka bani cetonsa. Shi ma alqur'ani ya ce ya ubangiji na hana shi dare, na hana shi bacci da cikin dare, wato yana tashi yana qiyamul layli ko yana karatun qur'ani cikin dare, na hana shi bacci da daddare, ya ubangiji ka bani cetonsa. Sai a bashi, sai a abin nan, sai a basu cetonsa. Kaga wannan shi ma yana nuna maka falala ta azumi. Azumi kamar yadda aka sani ya kasu gida biyu, akwai azumin farilla, akwai kuma azumin nafila, wato akwai azumin da yake tilas wajibi dole, akwai kuma azumin da na sa kai ne domin neman ƙarin kusanci ga Allah da kuma ƙarin lada. Azumi na farilla iri uku ne, akwai azumin Ramadan wanda shi ne za mu yi magana a kansa, akwai azumin kaffara. Aka sani akwai abubuwan da aka ce idan mutum ya yi zai yi kafara, akwai kuma zai yi kafara da azumi, akwai kuma azumin nazar, wato bakance mutum ya yi alwashi na cewa zai yi wa Allah ta'ala azumi na kwanaki da ya kididdige ko bai kididdige ba, idan Allah ta'ala ya yi masa abinda yake roƙonsa ya masa, ya biya masa wata buƙatarsa, to wannan azumi ana kiransa saumun nazar, shi ma ya zama farilla. To azumin watan Ramadan Ubangiji ta'ala ya farlanta ma wannan al'umma azumtar watan Ramadan. Ba za mu tsaya dogon bayani ba dangane da matakan farlanta azumin, wato da farko an farlanta kaza, aka dawo aka farlanta kaza. A takaice, da farko an farlanta azumtar ranar Ashura ne kadai, daga baya Allah ta'ala ya saukar da wajabcin azumin watan Ramadan wanda Ubangiji ta'ala ya magana a cikin littafinsa Al-Qur'ani, cikin ayoyi, cikin suratul Baqara, da Ubangiji ta'ala ya faɗi yadda ya farlanta mana azumin watan Ramadan cikin wani salo na magana da yake tattare da lallashi da nuna ƙauna da soyayya. Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن شهد من أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولنا آيوي دك ننسو مبنجي تعالى ينا بيانا إن يدعي وجب تامنا أزمي أما كما تكين بيانا سا ذاك فهنشي يدعي مبنجي تعالى يكي للا شمو دومين أظاهري ذا مغتشي وآي أزمي أكوي وهالروا أسيك ذونا بكتشيب بكشابا tun daga huduwa alfijir har zuwa haduwar rana, da kila zaka ji cewa akwai wani abu na wahalarwa, da Ubangiji kuma baya bukatar wahalar da bayansa. To shi yasa da ya tashi fadar wajabcin azumi, sai aka fade shi cikin irin wannan siyaki da yake tattare da nutsar da zuciya da sanyama mai sauraro, wato ruwan sanyi zuciyarsa ta yi sanyi, ya fahimci cewa babu kokarin tirsasawa ko kuma matsawa a cikin sa. Ubangiji ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda suka yi imani, tun daga wannan tun daga nan Ubangiji ya fara kiranmu da sunan da ya fi kowanne daɗi a gurinmu. Wato kamar kai ne zaka sa wani yaro ya ɗanka aiki, sai kake jin ba za ka yi sa wato da sigar da yaron zai karɓi aikin cikin nishaɗi, sai ka kirawo shi da wata kalma da yake so, ce ya ɗan lele na, zo ya ɗan lele na in aike ka, zo kai ɗan baban aike ka, wato wata kalma da za ka sa ya ji cewa abinda za ka sa shi ɗin ba don ka tsane shi ba ne ko don ka abin nan. Ubangiji ya kira mu da sunan da ya fi kowane daɗi, shi ne kalmar imani, ya yi wadazina amanu, ya ku wanda kuka yadda da Allah, kuka yadda da shari'ar Allah, kuka yadda da annabawa da duk abin da suka zo muku da shi, kuka yadda akwai aljanna, akwai wuta, akwai sakamako, to ku zo ga wani abin da zai ƙara muku kusanci da Allah. Ya yi wadazina amanu, kaga wannan siga ce ta lallashi. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku, da Allah ya ce kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku, za ku ƙara fahimtar cewa ashe ba ku kaɗai aka ce ku yi azumi ba, ba ku kaɗai aka wajabta wa azumi ba, wannan ma zai ƙara sa hankalinku ya kwanta cewa ba ku kaɗai aka ware aka ce ku riƙa azumi ba. Al'ummomin da Allah ta'ala ya aiko musu da annabawa gabanin wannan al'umma, su ma ya farlanta musu azumi, saboda haka ɗan adam kuma duk sanda ya ji cewa abu ba shi kadai ba ne, akwai wani wanda yake tarayya da shi a wannan abun, sai ya sa masa sanyin zuciya, ko ma menene yake faruwa idan ka san cewa ba kai kadai abin ya shafa ba, ruwan dare ne, to sai ka ji cewa da sauki ko da abin da ba mai daɗi ba ne. Wato ko fitowa kai ga wutar gidanka ta ɗauke, ka leƙa sai ka ga duk unguwar haka take dulum, ba haske, sai ka ɗan ji sanyi, amma da za ka duba duk maƙota kowa da haske, kai gidanka ne kawai ba haske, to sai damuwarka ta fi yawa. To haka Ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa wannan azumin ba mu kaɗai ya farlantawa ba, ya farlanta mu waɗanda suka gabace mu, don haka wannan zai ƙara sanyaya mana zuciyarmu. Wannan ƙa'ida ce ta ɗan adam, ya sa Al-Khansa bint Sakh, Al-Khansa lokacin da aka kashe ɗan uwanta Sakh a gurin yaƙi jahiliya, takan tuna shi ba dare ba rana cikin tunaninsa take, a cikin irin waƙe-waƙen da take yi masa na alheri na risa'i, take cewa yuzakkiruni tulu'u shamsi sakhran wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi, cikin take cewa walaula kasratul bakina hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi, ke cewa wato fuduwar rana da faduwarta kullun tana tuna min sakhar, ke cewa ba dan ba ni kadai aka yi wa irin wannan ba, akwai waɗanda su ma ga sunan suna ta kuka an kashe musu ƴan uwansu, ba ni kadai abin ya shafa ba, ba dan haka ba da na kashe kaina. Wato abinda take lallashin kanta da shi, tana lallashin kanta da cewa wasu ma irin ire-irenta abin ya faru gare su ba ita kadai ba. Shi ne Ubangiji ta'ala Qur'ani yake gaya mana wannan ka'idar, wace ɗan adam yake amfani da ita a nan duniya, kuma take amfana sa wajen ta kwantar masa da zuciya, in aka je lahira ba za ta yi aiki ba. Wato lokacin da masu saban Allah, lokacin da waɗanda suka kangare za su samu kansu a cikin wuta, ko su nawa ne, ganin ɗan uwanka ya shigo wanda kuka yi tarayya a laifi, wanda ba zai sa ka samu sassauci a zuciyarka ba, wannan ka'idar a lokacin ba za ta yi aiki ba. Allah ce walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun, inda kuka zalunci zunanku, to a yau kasancewar ku tare, kuna tarayya a cikin azaba, ba zai amfane ku ba, to kada ka ji cewa ai ba kai kadai bane zaka iya jurewa. To shi yasa Ubangiji ya ce kama kutiba ala allazina min qablikum, sannan ya ce la'allakum tattaqun, wa la'allakum ku samu takawa. Wato wannan shi ma a gaya maka amfanin azumi din, dan ka fahimci cewa ba a banza zaka ji yunwar ba, ba a banza zaka ji kishin ba, a'a akwai wani abin da wannan zai haifar maka, zai zama maka garkuwa tsakaninka da shiga cikin fushin Allah ko cikin jahannama. Domin al-taqwa shine al-wiqaya, daga al-wiqaya ne, daga garkuwa ko katanga, wato shamaki tsakanin mutum ya fada da cikin fushin Allah ko cikin azabarsa, ta hanyar aikata abinda Ubangiji ya umarni da shi na wajibi da barin abinda ya hana na haramu. To azumi yana gadar da wannan, mutumin da yake azumi to wannan zai gadan masa da tsoron Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sawmu junna, azumi garkuwa ne, zai zama garkuwa ne tsakanin mutum da fadawa cikin laifuffuka. Shi yasa yace ranar da kake azumi to ko wani ya kula ka, kai kada ka kula shi, kai kokari ka danna zuciya, kaga ashe azumi zai tsarkake zuciya ya wanke ta sai da har za ka samu tsoron Allah. Ko wannan kadai ya isa ya sa mutum ya zabura wajen ya ga cewa ya yi azumin nan, tunda har ga irin babban amfanin da zai gadan mata. Sannan Allah ya ce ayyaman ma'dudat, ɗan kwanaki ne kaɗan, don kakka zace ma an ce ka yi azumi ka ɗauka kawai ba ranar ƙarewa, ko kullum za a neme ka da shi, ko siyamu Dawud ake buƙatar ka yi yau ka yi gobe ka sha, ko a ce shahrain mutatabi'ain za ka yi, a'a ayyaman ma'dudat, ɗan kwanaki ne ƙididdigaggu, cikin kwanakin shekara 360 kwana 30 kawai ko 29 ne aka wajabta maka, sauran kwanakin kana da yanci ko ka yi azumin nafila ko kakka yi, wannan ba a tilasta maka ba. Wanda aka ce ka yi ɗin ayyaman ne kuma ma'dudat, saboda haka a cikin wata 12 wata ɗaya tak aka ɗauka aka farlanta maka azumin a ciki, to jin cewa ƴan kwanakin ba yawa nan ma za ka ƙara jin cewa a wannan babu matsawa. Sannan Allah ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, in ba ka da lafiya ko kana cikin halin tafiya to karama a wasu kwanakin. Aka ƙara nuna maka cewa ba wai ana nufin kowane irin yanayi kake a ciki sai kai azumi ba, a'a in ma ba ka da lafiya to an ɗauke maka kana iya shan azumin wata rana ka karama. Maridan, mara lafiya, kowace irin rashin lafiya, matuƙar dai ba shi da lafiya, in dai sunan shi mari yana da dama ya aje azumi, ba wai sai ya je gurin likita mumini musulmi mai tsoron Allah ya ce da shi ba za ka iya azumi ba. Wannan sharaɗin ba ya da asali, ba ya da hujja. Allah ya ce ai maridan, kuma atlaqa almarad kullu man dakhala fi mafhum almarad marid, duk wani wanda zai shiga cikin wannan kalmar marid shikenan abin ya shafe shi. Wani ya ce sai ka je likita ya auna ka ya ce ba za ka iya azumi ba, sannan a'a ina iyaka dai kawai ka san cewa bashi kake ci. Ina iya tunawa a cikin Sahih Bukhari akwai Ibn Muhammad Ibn Sirin ne ko Atha Ibn Abi Rabah cikin magabata yake cewa ko tashi yayi yaji dan yatsunsa yana ciwo daga dama zai isha azumi. Saboda haka tunda Allah ya ce man kana minkum maridan, kawai dai ka san cewa ka ci bashi fa, fa iddatun min ayamin ukhar, saboda haka kada kai hutun jaki da kaya, za ka yi azumin ka ki sanda kowa yake yi, sannan kuma sanda kowa yake a walwalarsa kuma a ce ai akwai bashin azumi a kanka. Haka nan aw ala safarin, ko kana halin tafiya, halin tafiya matuƙar dai a cikin yanayi ne da za a kira ka musafir, matafi mai bulaguro, to kana dama ka ajiye azumi, sawa'un kana shan wahala a tafiyan nan ko baka shan wahala. In kana shan wahala ma kamar yadda zamu yi bayani a gaba, tilasta ajiye, wannan ba a baka zaɓi ba ka zauna kai azumi ka sha wahala. Amma in baka shan wahala to nan ma an baka dama kana iya azumiwa, bai zama tilasta kai ba. Sannan Allah ya ce wa allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, waɗanda za su iya yin azumin da wahala, waɗanda za su iya yi amma bi mashakka bi taqa, sai sun wahala, to shikenan su ma an musu rangwame. Fidyatun ta'amu miskin, sai su ciyar da miskini a madadin kowace rana, sai a madadin kowane azumi sai su ciyar da miskini. Kaga wannan duk shi ma sauki ne, har inda Allah ta'ala ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, sauki ubangiji yake nema da ku ba tsanani ba. Wannan duk in ka kula duk so ake ga maka an fallanta maka azumi, amma akai ta baka waɗannan ka'idoji da kuma wannan sassauci domin ka fahimci cewa babu matsatsi a cikin sa. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar a cikin sahihain, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa hajji baitillahi alharam. An gina musulunci akan shikashikai guda biyar. Annabi ya ce an gina musulunci akan shikashikai guda biyar. Shike na farko shine shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo ne daga Allah. Shike na biyu shine tsayar da sallah. Na uku bada zakka na hudu azumin watan Ramadan sanan biyar hajji ga wanda yake da damar zuwa. Kaga wannan ya nuna cewa azumi yana daga cikin shika-shikan musulunci. Lokacin da ba kauyen nan ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaya masa abinda Allah ya farranta masa, cike gaya masa ya farranta masa sallah, ya farranta masa azumi, ake cewa hal alayya ghayru, banda wannan farillar ta azumi ta Ramadan akwai wata farillar kuma da aka farlanta mu? Annabi ya ce la illa an tatawwa, sai dai in zaka yi tadawwu kuma wannan kofa abu da take. Kaga shi ma wannan ya tabbatar da cewa azumin watan Ramadan farilla ne. Duk wanda zai inkarin wajibcin azumin watan Ramadan babu shakka wannan ba musulmi bane, ya fita daga addinin musulunci ko ya da sauran rukunan. Idan har ya ce bai yarda da wajibcin azumin watan Ramadan ba, wannan ya fita daga addinin musulunci. Azumin watan Ramadan azumi ne mai falala, saboda shi kansa watan wata ne mai falala, wata ne da Allah ya saukar da Alkur'ani a cikinsa. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبنجي ا cikin sa ya saukar da da alqurani sannan a cikin sa ake da wani dare wanda khairun min alf shahr fi daral laylatul qadr inna anzalnahu fi laylatul qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr wanjiji ya ce daral laylatul qadr ya fi dare dubu wanda ba daral laylatul qadr ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi da Abu Huraira ya ji daga manzo sallallahu alaihi wa sallam, kuma Bukhari da Muslim suka rawaito shi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, duk wanda zai azumci watan Ramadan imanan wa ihtisaban, yana mai imani da kuma neman lada, wato yayi bisa yarda da cewa Allah ta'ala shi ya wajabta masa wannan azumi, dan haka zai yi. Sannan kuma yayi yana neman Ubangiji ta'ala ya sakanka masa ya bashi lada, to za a gafarta mishi abinda ya gabata na laifuffukansa. Akwai hadisi da ya tabbata a cikin Musnad al-Bazzar da Sahih ibn Khuzaimah da Sahih ibn Hibban, hadisin Amr ibn Murrah al-Juhani, yake cewa wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya Rasulullah ara'aita in shahidtu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاه وصمت رمضان فمن انا؟ قال انت من الصديقين الشهداء. وانا متون يزو غورن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قبل لاباري كغايا مو اذا ن شهدا تيوا بابو ابن باوتا ده غسكيا سي الله شي كداي كما كاي منزو ني ده الله. سنن كما ناي صلولي لابير ناي ازمن وته نبا ده زكاه ناي ازمن وته رمضان ni menene ni wanene ni? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta minas siddiqina ash-shuhada, kana cikin wannan tawaga ta siddiqai, kana cikin tawaga ta ash-shuhada. Haka nan akwai hadisi a cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan An-Nasa'i, hadisin Utba ibn Farqat, yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana maganar azumin watar, yana maganar watan Ramadan da falalarsa, yake cewa tuftahu fihi abwabul janna وتغلق فيه ابواب النار وتغل فيه الشياطين وينادي مناد كل ليله يا باغي الخير احلم ويا باغي الشر اقصر. yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa a cikin watan ramadan ana bude kofofin aljanna, za a bubude su gaba daya, a rufe kofofin wuta, sannan a kukumce a daddaure shi danu, a sa musu sasari a daure su. Anan shaydanun ana nufin maradatu shayatin, shuwagabannin su manya-manyan amma kananan suna nan suna kai kawo, suna wato kara kaina, to kananan ba kowanne ai azumi ana samun masu laifuffuka. Don haka waɗanda manyan shaydanun suke hada shida ƴan uda mutane, suke attachin su da mutane, suna nan su za su gaba da aikin su, sai dai kawai ba su samu sakewa bane kamar yanda suke sakewa a sauran watanni. Saboda kun san azumi yana mammatse kofofin jini, wanda kuma nan ne rariyar da shaitan yake yawo a ciki, da shaitan ya jire ibn adam majrad dami, to haka samu azumi yana takura wannan, saboda haka ba zai samu sakewa yadda yake sakewa a lokacin da ba azumi ba. Annabi yace a kowane dare mala'ika mai shela zai yi rika shela, yana cewa ya bazil khairi halumma, ya kai wanda kake nema alkhairi to ka zo, ga lokacin samunsa yayi. ya kai kuma wanda kake neman sharri to ka rage wannan lokacin ba nashi bane. Kaga yana nuna maka falalar wannan kwanaki guda 29 ko 30. Haka nan hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha sunibat al-kaba'ir. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salloli biyar tsakanin kowace da wacce da yar uwarta, sannan juma'a zuwa wata juma'ar, sannan ramadan zuwa wani ramadan, suna kankare abinda yake tsakankanin su da laifuffuka. Idan mutum ya nisanci manyan laifuffuka, to Allah ta'ala kuma zai kankare masa sauran laifuffukan da bai ma san da su ba. Duk wanda yana da maka falalar wannan wata na ramadan da kuma azumtar wannan wata, ta yaya za mu fahimci cewa watan ramadan ya tsaya har ma azumin ya zama ya wajaba a kanmu? Hadisi ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghudiya alaykum fa akmilu 'iddata sha'ban 30. Annabi yace ku yi azumi saboda ganin wata, sannan ku ajiye azumi saboda ganin watan Shawwal. Idan kuma an samu abin da ya rufe muku sararin samaniya, kamar girgije ko kura ko hayaki ko wani abu da zai hana ku ga wata, to ku cike adadin kwanakin watan Sha'ban ya cika 30. Wannan hadisi ya zo ta hanyar Ibn Umar, ya zo ta hanyar Abu Huraira, ya zo ta hanyoyi daban-daban. Saboda haka ashe azumin watan Ramadan yana tabbata ne bi ru'yatil hilal, yayin da muka ga yayin da aka ga jinjirin watan Ramadan din ya tsaya, ko kuma ba a gan shi ba amma Sha'ban ya cika kwanaki 30, to shikenan azumi ya zama wajibi akan wanda azumin ya wajabta a kansa. Saboda haka waɗannan su ne hanyoyi guda biyu. Annabi ya ce sumu li ru'yatihi, kaga bai ce ku yi azumi idan kowa da kowa ya gani ba, kawai ya ce a yi azumi saboda ganinsa. Ganin nan nashi ashe ba sharadi bane sai kowa ya gani. Shi yasa Allah da yace faman shahida, wanda suka ce ash-shuhud huna al-hudur, ana nufin halarta, wanda ya halarci lokacin ba wai yana nufin wanda ya gani ba. Idan da ta akai kowa sai ya gani, to ya za'i da makafi, ya za'i da wanda idan su baya gani sosai, ya za'i da wanda yake bacci lokacin da watan ya shi bacci yake a lokacin bai tashi ba, shikenan ba zai azumi ba, ko su kenan waɗanda ba su yi azumi ba. Saboda haka Ubangiji ta'ala bai wajabta azumi da cewa sai kowa ya gani ba, haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai wajabta kowa sai ya gani ba. Idan aka samu ganin wasu, to ya ɗauke ma wasu. Sai dai mutum nawa ake buƙata ya gani, mutum ɗaya ko mutum biyu ko sama da haka? Hadisi ya zo cikin sunan hadisin Abdullahi ɗan Umar, ya zo ya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wata. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to kowa da kowa ya tashi da azumi, ya ce a tashi da azumi. Fa'amara nasa bisiyam fasamahu fa'amara nasa bisiyami. Abdullahi ɗan Umar shi kadai ne, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a tashi da azumi saboda ganinsa. Amma akwai wasu hadisai waɗanda suke nuna ana buƙatar a samu mutum biyu aƙalla su ba da shaida sun gani, a samu mutum biyu aƙalla waɗanda su ba da shaida sun gani. Hadisi yana cikin sunan Nisa'i da waninsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in shahida shahidani fasumu wa aftiru, idan ka samu shaidan mutum guda biyu to ku dashi da azumi ko ku aje azumi. Kaga ana ya ce shahidani, can kuma gashi ya karɓi shaidar Abdullahi ɗan Umar. To shin za mu iya cewa wancan aiki ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bayar da dokar a ɗau azumi da ganin Abdullahi ɗan Umar? Idan aka samu ta'arud a gurin malamai tsakanin aiki na Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ƙaulinsa, to ana gabatar da ƙaulinsa ne, domin ƙaulinsa ƙanun ne, am doka ce ya bayar da ta shafi kowa da kowa. Amma aikinsa zai zama wata khususiyya ce, sai tana shiga cikin aiki amma ba ta shiga cikin kauli. Annabi ce ku yi kaza, to wannan ya baku doka ne. saboda haka anan ba za ka duba abin da shi ya aikata tsakaninsa da Abdullahi dan Umar ba, kuma waye za a kawo shi yanzu a tsaye da shi a ce daidai yake da Abdullahi dan Umar wajen tsoron Allahnsa, wajen imaninsa, wajen taqawarsa da wara'insa da riko da sunna da kokarin neman yarda Allah. Zai wahala yau ka aje mana mutum daya ko wane ne shi ka ce gashi tamka yake da dan Umar, to saboda haka sai a koma babu shahada, inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefa mana batun ganin wata cikin sa yace fa in shahida, ya maida cikin shahada, shahada kuma ana buƙatar akalla a samu mutum biyu, fa in shahida shahidani fasumu aftiru, haka wannan ake buƙata. Akwai maganganu na malamai dangane da mutumin da shi kadai ya gani zai yi azumi ko ba zai yi ba, to anan malamai maganganun su ya bambanta dangane da azumin a daukan azumi da kuma aje shi, duk da cewa mafiya yawancinsu in banda yan kadan sun yi ittifaki akan cewa idan azumin idan ganin ajewa ne to kada ya ajiye, wato idan mutum shi kadai yace ya ga watan Shawwal to ba a samu wani wanda ya goya masa baya ba, kuma ba a karbi shaidar tashi ba, shi ba a dauke shi a dan Umar din ba, saboda haka aka ya zo aka gwasale shi, shi kuma yana jin ya gani, to malamai da dama suna cewa ba zai aje ba, sai ya hakura ya ci gaba da azumi tare da mutane, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawmu yawma yusumun nas wal fitru yawma yafturun nas, azumi shine ranar da mutane suke yi, azumi shine ranar da mutane suke ajewa, saboda haka sai yayi tare da jama'a, sai saboda aka bude wannan kofar shikenan fasikai a gari da yan iska shikenan sun samu kofar da za su rika cin abinci a ranar 29 zo sai su sun ga wata koda ba a ganshi ba, kuma su ce ai an ce kawai su ci in sun gani, kawai mutum yayi ta ci yace yansa ce shi ranar sallar ta ci ce ya haka yace shi ya gani, to kaga dan a toshe wannan kofar ita karan kanta za a iya cewa kada mutum ya aje, amma in wajen dauka ne wasu daga cikin malamai sun ce sai shi kadai tunda nan azumi ne, kaga ai ba tuhuma a ciki ba shi yace ya gani ba to kace azumin ka, amma wajen ajewa tuhuma za ta shigo saboda akwai iska a gari wanda ba da ma azumin ba sai suke ba, to amma da iska ba zai zo ce ya ga wata ba kawai dan ya azumi, to nan galibi wasu daga cikin malamai suka ce ya iya dauka shi kadai, wasu ma suka lazumta masa tunda shi har ga Allah ya ganshi ya tabbatar ya ganshi, to shikenan abin ya zama wajibi akan sa yayi azumin shi kadai, ko ba wanda zai tuhume shi da an ganshi yana azumi, sabanin an ganshi yana ci yana sha za a iya tuhumar sa, wasu kuma suka ce a saboda wata hadisi as-sawmu yawma yusumun nas sai hakura ya tashi tare da mutane. Akwai batun ganin wata idan wato kowane gari sai ya gan watan sa, ko kuma a idan aka gani a wani gari ya lazumci duka garuruwa gaba daya, majority mafi yawan malamai sun tafi ne akan cewa idan aka gani a wani gari ya lazumci alazumci kowane gari, wato bai takaita a garin da suka gani kadai ba, wannan shine mazhabar Abu Hanifa, sace mazhabar Malik, sace mazhabar Ahmad ibn Hanbal, Shafi'i shi ya saba anan, su ne suke ganin cewa li kulli baladin ru'yatu, kowane gari ya yi aiki da ganinsa, to magana mafi inganci a gurguje saboda lokaci ba za mu tsaya mu tattauna ba, akwai magana ta Ibn Taymiyyah da ya cikin Al-Fatawa juz'i na 25 da ya keɓance shi ne saboda batun azumi, a ciki ya yi maganar batun shin ganin wata zai lazumci kowa da kowa ko kuwa ya takaita garin da suka gani, to su wanda suke cewa ai akwai kowane gari ya yi aiki da ganinsa sun kasa bambance ya za a gane cewa wani irin tazara ne tsakanin wannan gari da wannan gari, domin zai iya zama misali kana Nigeria amma kana kan border da Niger, kana Jibiya ko kana Daura ko Babura kan garuruwan da suke kan iyaka, za ka ga cewa da su da 'yan Niger suna haɗuwa ila kasuwa ɗaya, to ma fice kowa da ganinsa, idan su suka gani mu ba mu gani ba, ko mu muka gani su ba gani ba, kaga kenan ga mutum ga makocinsa amma ɗaya na azumi ɗaya ba azumi, wani irin addini ne wani babu addini da ya ce haka, a ce wannan shi ya yi azumi saboda wani a can ƙarshen iyakar ƙasar su ya ga wata, wannan kuma kai yayi saboda shi ba a garin sa aka ga watan ba. To wajen haddade wannan akwai ittiraf sosai kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa. Magana mafi inganci cikin maganganun su ce maganar jumhur shine duk sanda labari ya zo maka na cewa an ga wata, in dai har labari ya iso a cikin wannan yinin, to shikenan sai a yi azumi. In wannan yinin ya kubuce, shikenan wannan ranar ba ta lizimce ka ba, domin labarin ya zo maka bayan wucewar ranar. Misali da a ce an ga azumi, an ga watan azumi a Niger a yau, mu kuma ba mu samu labari ba sai wato bayan gashi gari bayan faduwar rana, kaga yinin gaba ɗaya ya tafi. To ba a cewa sai mun biya wannan ranar ta Asabar da ba mu azumce ta ba, saboda a lokacin abun bai zama wajibi a kanmu ba, domin labarin bai iso gare mu ba. Amma da labarin zai iso gare mu da tsakiyar rana, wato mu tashi sai mu ji cewa an ga azumi. Kamar ma a inda kake ma ta yi kai bacci, baka san cewa an sanar da ganin wata ba, sai da safe ka tashi sai a ce an sanar, in ka ci abinci sai ka kame bakinka, idan baka ci ba sai ka wuce da azuminka, in ka har ka ci abinci sai ka kame bakinka, ba ka ci gaba da cin abinci ba, idan baka ci abinci ba to sai ka wuce da azuminka. Wannan ba zai ci karo da maganar cewa wanda bai kwana da niyya ba ba shi da azumi, saboda akai a wannan lokacin ba ka da labarin an gani, balle kana har ka kwana da niyyar. Idan da za a yi hadari a azumin watan Shawwal, misali za a yi abin a watan azumi ranar 29 za a yi hadari, to sai ya kasance mutane ba su ga wata ba, sai da safe sai aka ji labari an ga wata, ko can yamma sai aka ji labari, ko bayan zawali sai aka ji labari ai an ga wata, mu jiya ba mu gan shi ba saboda hadari a gari, to shi kenan sai a aje azumi. Wannan ya zo a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake cikin sunan abi daud da nasa'i, hadisin abi umair ibn anas ibn malik, yake cewa wasu daga cikin iyayensa sun gaya masa cewa sun zo sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun ga wata. Shi annabi lokacin ba a ga wata ba, an tashi da azumi, ana da rana sai ga sun zo suka ce ai su sun ga wata. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to kowa ya aje azumi, kuma gobe aje a yi sallar idi. Wato a ranar lokacin sallar idi ya riga ya wuce, ba za a ce a yi a ranar ba, amma dai za a aje azumi. Kun ga tsakiyar rana bayanin ganin watan ya zo musu, to sai a aje azumi gobe a yi idi. Haka ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Niyya tana da ma'ana biyu. Niyya ana nufin ka kullace a ranka cewa aiki nan dan Allah za ka yi, ba dan wani za ka yi ba, wannan su ana kiransa niyya, shi ne abin da ake cewa ikhlasi. Niyya ta biyu ana nufin ka san aikin da za ka yi ta kamar mai aikin da kake yi. Yayin da ka zo za ka yi sallah ta azhar, to niyya biyu ce, akwai niyyar wato za ka yi sallar nan dan Allah, kuma akwai niyyar sanin cewa sallar azhar ce za ka yi. Da haka mutumin da yake abu bai san me yake yi ba, wannan ba shi da niyya, wato yana yin abu amma ba tare da niyya. Saboda haka niyya akwai ikhlas, akwai kuma tamyizul ibadati an nazairiha. Saboda haka lokacin da aka ce an ga wata, to za ka kwanta da niyyar za ka yi azumi. Azumin nan kuma ba na nafila ba, ba na taɗawi ba, azumi na Ramadan, kuma za ka yi shi don Allah. Wannan shi ne niyya, tilas a same shi a samu wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, kamar yadda zuwa cikin sahihai hadisin Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. To duk ayyuka ba za su yi ba sai da niyya, kuma kowane mutum ana bashi sakamakon abin da ya niyya ne. Shi yasa niyya rukuni ne. Da a ce mutum zai waye gari yana azumin watan Ramadan, ko ma kowane azumi yana azumi, kawai sai yayi niyya zai karya azumin, kawai ya kuduri niyyar zai karya azumin, ya buga bai samu abinci ba, azumin sai ya karye, ko bai ci komai ba, saboda mai saboda ya karya niyyar sa. Wa inna ma li kulli imrin ma nawa, faqad nawa al-iftar ko nawa al-fitra falahu ma nawa. Yayi niyyar karya azumi, to shikenan karyawa ta karyar ta tabbata, saboda haka ya karya azumin sa, domin ya karya rukuni daga cikin rukunan azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin Hafsa
wanda Abu Dawud ya ruwaito da Ibn Khuzaima, yana cewa man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama la, wanda bai kudirci azumin niyyar azumin sa ba kafin al-fajr to ba shi da azumi. Abinda yake nufi, lokacin da kaji an ga wata to kwanta da niyyar zaka yi azumi, kada kwanta da niyyar ba azumi, ba ka da niyyar azumi, to in ba kwanta da niyyar azumi ba har al-fajr yake to ba ka da azumi. To shin ana buƙatar kowace rana sai ka yi mata niyya? Wato in ka yi niyyar yau goma ka yi niyya, jibi ka yi niyya? A'a, idan ka yi ta farko shi kenan, saboda azumi yana daga cikin abin da malamai suke kira alwajibul mudayyaq, wato wajibi ne wanda ba a iya yin biyu a lokaci ɗaya, ɗaya ne za a yi tilas, ba zai ɗauki damar a yi biyu ba, ba kamar sallah ce ta azhar ko la'asar ba, kana iya yin sallah la'asar guda biyu ko uku ma a lokaci ɗaya, a ce ana bin ka sallolin la'asar guda biyu ko sallolin azhar guda biyu, in ka yi ta lokacin kuma kana iya rama sauran. Amma azumi ba zai yiwu ba a ce ana bin ka azumin bara kuma da na bana ka haɗa su tare, ba zai yiwu ba, saboda ka wajib ne mudayyan la yasau illa li faridatin wahida, wannan azumin na lokacin shi kare za ka yi, saboda ka lokacin da ka yi niyyar azumin ramadan ka yi niyyar duka kwanakin ne, ba ka yi niyyar kwana ɗaya ba banda kwanakin da za su zo, haka ba a buƙatar ka maimaita. Sannan kuma ba a buƙatar lafazi, kada mutum ya rika cewa nawaitu din nan bid'a ce, ba ta daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama, domin an-niyya al-ilmu bish-shay ko qasdu shay, ka san me za ka yi, ka nufi abin da za ka yi, wannan shi ake kira niyya. Yayin da ka shigo masallaci bayan ka alwala, ka sa gaban gabas bayan zawali, kai kanka ka san me za ka yi, baya buƙatar sai ka ce nawaitu, wa kake gayawa kanka, kake gayawa abinda za ka yi, abinda za ka yi ka san shi, ba buƙatar ka faɗa wa kanka, to ko Allah kake gayawa cewa zan yi wa Allah zan yi maka sallah ta azhar mai raka'a hudu kuma zan yi ta ni kadai ko zan yi koyi da liman, Allah za ka gayawa? Allah yana qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wallahu bi kulli shay'in alim, Allah ce za ku gayawa Allah addinin ku ne, za ku sanar da shi addinin ku? Allah ya san abin da yake sama, ya san abin da yake ƙasa, ya san komai, saboda haka Allah ba za ka gaya masa ba. Shi yasa Sheikh Salih Al-Uthaymeen yake faɗa a cikin wani darasinsa, ya ce wani ya shigo masallaci zai sallah, ke cewa nawaitu salatul asri ko salatul zuhri iqtida'an bil imami waye yana ta zanawa, sai wani yana kusa da shi ya ce baka faɗi kwanan wata ba, daga ce kuma a yau ranar kaza ga watan kaza karfe kaza da minti kaza da sakan kaza, to in dai za ka faɗi wani abu sai ka faɗe shi, ka ba da shi cikakke, ka ba da details. So ba buƙatar kai niyya, da zarar mutum ya tashi gabanin asuba ya ɗauko abincinsa ya sa a gaba, ya san me zai gobe, babu ya zo zai sahur ya san azumi zai yi, to wannan ita ce niyyar. Azumin tadawwu'i shi yana da ana da damar a kulla niyyar sa ko da rana ne, saban azumin farilla, azumin tadawwu'i ko da rana ne, hadisi ya tabbata a Muslim, hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shigo yace hal indakum shay, akwai abinci a gurin ku? Idan muka ce babu, sai ya ce idan fa inni idan sa'id, to tunda ba abinci shikenan na zama mai azumi. Wato kaga ya kulla azumin da rana, to shi azumin ta dawu yana da wannan damar, wato zaka iya kulla yin sa koda da rana ne. Sannan rukuni na biyu shine mutum ya kame gabarin ci da sha, ya kame gabarin sha da sha'awa tun daga huduwa alfijir har faduwar rana, inda Allah yake cewa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl, ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare, wato na hasken alfijir, wato har sai hasken alfijir ya bayyana gare ku daga duhun dare, sun ba a timmu siyama ila lai, sannan ku ƙara shi azumin ku har zuwa dare, ana nufin
har zuwa faduwar rana shine abin da ake nufi da dare. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza aqbala al-layl minha huna wa adbara an-nahar minha huna wa gharabat ash-shams faqad afṭara as-sā'im. Idan dare ya fito ta nan, rana ta bada baya ta nan, rana ta fadi, to faqad afṭara as-sā'im, mai azumi azumin sa yazo karshe. Abu Awana a cikin Mustakhraj din sa ala sahih Muslim yake cewa wannan hadisi yana nuna cewa idan har rana ta fadi, to azumin ka yazo karshe ko baka ci komai ba, ko da zaka irin taurare wannan ka ji cewa kai sai ka dan kara jan lokaci, duhu ya kara yi, to a banza kake yi, baka da lada ko sisin kobo, aikin banza kake, azumin ya zo karshe. Annabi ya ce faqad aftara as-sa'im, wannan hukunci ne na shari'a, azumin ka ya zo karshe. Azumin yana wajaba ga mutumin da yake musulmi, sannan mai hankali, balagagge, sannan lafiyayye, kuma mai zaman gida. Idan mace ce ta zama ba mai haila ba, ba mai biki ba, wannan su ne sharuɗan wajabcin azumi a kan mutum. Zama musulmi, wanda ba musulmi ba ko ya yi azumi ya yi aikin banza, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, saboda dole ne sai ya zama akwai imani, akwai yadda da musulunci, wannan sharadi ne, dole ne. Sannan ya zama mai hankali, idan mahaukaci ne shi ma an ɗauki alƙalami na a rubuta masa lada ko a rubuta masa alhaki daga kansa. Haka nan yaro ƙarami wanda bai balaga ba, mahaukaci da yaro ƙarami wanda bai balaga ba, duk wannan an ɗauke musu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tarufi alƙalamu an salasa, an al-maytani an-na'imi hatta yastayqiz, wa an as-sabi'i hatta yahlum, wa an al-majnuni hatta yafiqa. An ɗauki alƙalami na rubuta lada ko na rubuta alhaki akan mutane uku, mai bacci har sai ya farka, yaro har sai ya balaga, sannan kuma mahaukaci har sai hankalinsa ya dawo a jikinsa. Saboda haka idan yaro ne baya zama wajibi a kansa, amma yana da kyau a koya masa dan ya saba, yana da kyau a koya masa dan ya saba, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Rubayya binti Muawiz, take cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi shela a ɗauki azumin Ashura, take cewa sai ya kasance mukan sa yaranmu su riƙa yin azumi, wanda duk ya taso mukan sa shi ya azumi, idan yamma ta yi suka fara jin yunwa, kuma ga shi rana su faɗi, sai mu ba su rayan wasa, sai mu musu abin wasa na auduga, sai mu ba su suna wasa don mu shagaltar da su har rana ta faɗi. To wannan ya nuna ana iya tarbiyyantar da yaro a kan ya yi azumi. Wasu daga cikin malamai sun faɗi cewa wannan mustahabbi ne, wato abu ne da ake so. Idan yaro ya azumi, to kai za ka samu ladan, kai da kasashi. Wata mata ta daga ɗanta ta nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba a hajji, take to alai hadha hajjun ya rasulullah, wannan ma zai iya yin hajji? Annabi yace da ita na'am walakil ajr, zai iya hajji, ladan kuma naki ne. Saboda haka wasu daga cikin magabata kamar Ibn Sirin, Zuhri, sun ce ana iya sa yaro yayi, mustahabbi ne. Kamar wasu daga cikin almajiran Imam Shafi'i suka ce idan ya kai shekara 7 ko ya kai shekara 10, wato lokacin da ake umarta sa da sallah. Ishaq ibn Rahowa ya ce a'a, in ya kai 12. Imam Ahmad kuma ya ce a wata ruwaya daga cikin ruwayoyinsa ya ce idan ya kai shekara 10. Akwai waɗanda ake musu sassauci, ake musu sauki su aje azumi saboda ba za su iya ba. A ciki akwai tsoho tukuf, akwai tsohuwa tukuf, wanda ba za su iya azumi ba. Hakanan akwai wanda ba shi da lafiya, rashin lafiyar da ba a aka fitar da tsammani, aka fitar da rai cewa ba zai warke ba, ko yana da wani rashin lafiyar da ba zai iya yin azumi ba saboda rashin lafiya ba ta bashi ba, kamar irin masu ulcer din nan da ta tsananta ta yadda ba zai iya awa ɗaya ba tare da wani abu ya je cikinsa ba. To waɗannan an yarje musu su sha azumi, amma su ciyar a madadin kowace rana, su ciyar da miskini. Su ne Allah ta'ala ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Wasu daga cikin malamai sun shigar cikin wannan tawaga, sun shigar da mutanen da sana'a su take sana'a ce mai tsananin wahala wadda ba za su iya yin azumi ba in dai za su yi wannan sana'ar kuma ba su da wata hanyar na samun abinci sai wannan sana'ar wato ba su da wata hanyar da suke neman abinci sai wannan sana'ar kuma kuma suka ce za su hada da azumi to ba za su iya ba to wasu malamai sun shigar da su cikin wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin haka nan matafi an masa sauki shi ba a wato kafin matafi akwai matar da take shayarwa da wadda take da ciki matar da take shayarwa da wadda take da ciki wadda ba su iya yin azumi ba domin idan suka yi azumi zai wahalar da su to waɗannan su ma an musu sauki za su iya ajiye azumi to sun yi ajiye azumi za su ciyar ne ko kuma wato za su ciyar ne ko kuma za su rama ne ko kuma za su ciyar su rama to duka waɗannan maganganu uku akwai su wasu suka ce za su ciyar ne kawai wato in sun ajiye wato in suka ajiye azumin za su ciyar a madadin kowace rana za su ciyar da miskini wasu suka ce a za su rama ne saboda daidai suke da mara lafiya wanda Allah ta'ala ya ce fa'idatu min ayyamin ukhar wasu suka ce za su hada biyu za su rama kuma da ciyarwa wanda wannan ita ce adaful mazahid din duka a ce ka rama kuma ka ciyar kaga ya zama ukuba tare da cewa sauki aka yi musu su abin tausayi ne amma da aka tashi kuma sai aka hada musu da wani horo ce su rama sannan kuma a ce su ciyar kaga wannan yana da rauni sosai daga cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar suna daga cikin waɗanda suke cewa za su ciyar ne ba za su rama ba sun sa su karkashin fadar Allah wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga waɗanda za su iya yin domin yutiqunahu ba a ce la yutiqunahu ba to za su iya yi amma da wahala za su iya yin azumi amma za su sha wahala to za su kai da kyar ko ya kasance ma sun kasa kaiwa gaba daya to wannan Allah ya ce fidyatun ta'amu miskin akwai ruwaya da ta zo a cikin tafsirin Tabari ruwaya daga Abdullahi dan Abbas wanda Sheikh Nasiruddin Albani a cikin Irwaul Ghalil yake cewa isnadinsa sahih ne ala shart Muslim Abdullahi dan Abbas yake cewa idza khafat alhamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi ramadan qala yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskinan wa la yaqdiyani sawma idan mace wacce take mai ciki ko mai shayarwa mace mai ciki ta ji tsoro ga kanta cewa ba za ta yi azumi ba in ta yi azumi za ta jigata ko mai shayarwa ta ji tsoro ga ɗanta zai rasa abin da zai sha saboda azumi ruwan nonon zai janye saboda haka ta ji tsoron wannan Abdullahi dan Abbas ya ce sai su ciyar sai su aje azumin sai su ciyar a madadin kowace rana su ciyar da miskini ko ba za su rama ba ya ce wala yaqdiyani sawma ba za su rama ba a wata ruwayar ya ga wata mace wacce take ummu waladin ce wato ku yangarsa ce sadakansa ce da ciki ko kuma tana shayarwa sai yake cewa da ita anti bi manzilati allati la yutiq alayki an tut'imi makana kulli yawmin miskina wala qada alayki ke kina cikin wannan ba za su iya ba saboda haka ki ciyar da miskini a kowace rana kuma babu ramuwa a kanki to wannan ruwaya haka ta zo daga Ibn Abbas ta hanyoyi daban-daban waɗanda duk sun inganta banda wannan akwai Ibn Umar shi ma abinda yake cewa kenan domin matarsa tana da ciki ta tambaye shi sai yake cewa aftiri wa atimi an kulli yawmin miskinan wa la taqdi ki aje azumi kuma ki ciyar da miskini a madadin kowace rana kuma kada ki rama wannan abin da Abdullahi dan Umar ya gaya wa matarsa kenan isnadinsa isnadi ne mai kyau yana cikin sunan Daraqutni haka akwai ruwayoyi da suka zo daga waɗannan sahabbai guda biyu waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai hadisin Anas ibn Malik al-Ka'bi da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna allaha wada'a anil musafiri shatr as-salati والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى wato ubangiji ta'ala ya saukewa mai azumi wani bangare na sallah wato ya sauke matafi wani bangare na sallah matafi an sauke masa raka'a biyu daga cikin salloli masu raka'a hurhudu an ce bi kawai zai yi sannan an yi masa rangwame yana iya ajiye azumi sannan yace haka nan mai shayarwa haka nan mai ciki wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud da kuma sunan Nasa'i da sunan Tirmidhi da Ibn Majah hadisi ne wanda yake tabbatacce saboda haka wannan ra'ayi zamu ga cewa akwai sahabbai ne guda biyu kuma manya daga cikin sahabbai masu ilimi manyan masu ilimi faqihai daga cikin sahabbai kuma waɗanda suka hada manhaji guda biyu manhajin Ibn Abbas manhaji ne na sassautawa manhajin Ibn Umar manhaji ne na tsanantawa sannan kuma suka yi ittifaki akan mas'alar wato kaga ba za ka ce an yi sassauci ba za ka ce an yi tsanani ba domin ka ce an yi sassauci to Ibn Umar shi ne ra'ayinsa kaga ba maganar sassauci in ka ce an yi tsanani to Ibn Abbas shi ma ra'ayinsa ne kaga ba za ka ce an yi tsanani ba wasu suna riskar da su da marasa lafiya suna riskar da su da marasa lafiya duk da cewa a zahirinsu ba wanda zake marar lafiya ne don haka mazhabobin guda biyu suna da ƙarfi idan ka ce wa mace tacci ta rama to kaka ce sai ta ciyar idan kuma ka ce ta ciyar to kaka ce sai ta rama da cewa na fi karkata zuwa ga mazhabar waɗannan sahabbai guda biyu ga wanda ya saba musu cikin sahabbai wanda yake matafi an masa sassauci shi ma an masa rukhsa an masa sauki zai iya ajiye azumi hadisai da dama sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna haka wanda sai dai mu faɗi kaɗan daga cikinsu saboda rashin lokaci akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa mun fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan watan Ramadan ya yi kwana 16 yake cewa fa minna man saba wa minna man afṭar cikin mu akwai wanda ya dau azumi akwai wanda bai dau azumi ba sai yace fa lam yu'ib as-sa'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sa'im mai azumi bai kushe wa mara azumi ba shi ma mara azumi bai kushe mai azumi ba wato kowa yana yi ba tare da ya ga laifin dan uwansa ba wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim akwai hadisin Hamza ibn Amr al-Aslami yake cewa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi mutum ne mai yawan azumi yana yawan azumi sai yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam na iya yin azumi a halin tafiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi in kaga dama kai in kaga dama kuma ka ajiye a wata riwayar yake cewa ya rasulullahi nakan ji ina da karfi wato ina da karfin da zan yi azumi wato azumi ba zai jiga ta ne ba dan ina halin tafiya fa hal alayya min junah inna ilayfi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hiya rukhsatun min Allah faman akhadha biha fa hasan faman ahabba an yasuma fala junaha alayhi ci ai sauki ne daga Allah wanda ya riki saukin da ubangiji yayi masa wanda yayi kyauta yayi da kyau wanda kuma yaga zai yi azumin babu laifi yayi sannan wasu hadisi suna nuna cewa wanda za su aje azumin sun fi wanda suka yi azumi a halin tafiya saboda akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsa Allah yana son in ya bada sauki in yayi maka sauki ya ga cewa kayi aiki da saukin da yayi maka akwai hadisi daga Anas yana cikin Bukhari da Muslim lafazin da Muslim ne yake cewa mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin mu akwai wanda yake azumi wani kuma baya yi sai muka sauka a wani yini wanda yake mai tsananin zafi wanda yafi kowa shan inuwa shine wanda yake da gado sai yayi rumfa sai yayi inuwa da gadansa yace akwai wanda ba shi da abin da zai inuwa sai dai da hannunsa zai rika kakkare rana yace sai ba haka masu azumi sai suka saboda tsananin zafi sai suka rika yanke jiki suna faduwa su kuma wadanda ba sa azumi suka tashi suka rika nemo abin da za a yi yan rumfa suka yi yan rumfa aka jajja wadannan masu azumi aka sa su a rumfa suka je suka ebo ruwa suka bawa ababen hawan su ruwa
annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace zahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr, masu azumi marasa azumi a yau sun tafi da ladan, wato wannan da yake azumi har ya yanke jiki ya fadi, wancan da baya azumin ya fi shi samun lada. Akwai hadisi a cikin sahih muslim, hadisin jabir dan abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, yake cewa a shekarar da aka bude makka mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ramadan, har muka zo wani guri da ake kira qura'ul ghamim, sai mutane suka dau azumi, sai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga mutane na azumi sai ya ce a kawo masa abin, ya kawo masa wato kokon ruwa, aka masa kokon ruwa ya daga kowa yana gani, sannan ya kwankwada. Sai daga baya sai aka zo aka ce masa har yanzu akwai masu yin azumi. Wannan hadisi abin da ya faru lokacin da mutane suka dau azumi, to sai kula cewa azumin yana wahalar da wasu, kuma ya nuna cewa ya dau azumin shi ma, zaka sai ya fito ya aje azumin kowa ya gani, anan dan saban su koyi da shi. To sai aka samu wasu sun dage cewa su sai sun kai, sai ne aka zo aka ce annabi akwai wasu suna na har yanzu ba su aje ba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulaikal usa ulaikal usa, waɗannan su ne masu sako, waɗannan su ne masu sako, waɗannan su ne suka kangare. Wato kaga ya nuna kenan a wannan yanayin ba daidai da su cigaba da azumin ba, inda har azumi zai wahal da su, to ba dalle ne su cigaba da wannan azumin ba. Hadisi ya tabbata a cikin muslim imam ahmad, hadisi ne sahihi daga jabir dan abdullah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutum yana azumi yana ta birgima saboda wahala, yana ta birgima ya juya ya rubda ciki ya juya ya kalli sama, annabi ya tambaya ce wannan fa, aka ce sa'imun ya nabi Allah, ai azumi yake. Manzo Allah ya kira shi ya ce kai ka je ka ci abinci, da ya ka ci abinci ka karya, amma yakfika fi sabilillahi wa ma'a rasulillahi hatta tasu, fitowarka ka jihadi tare da manzon Allah, dan Allah kuma kake kana kuma tare da manzon Allah, duk ba zai ishe ka ba sai ka dau azumi. Wato wannan aikin da ka fito duk bai ishe ka ba sai ka daura kanka wata wahala, kuma a cikin wannan yanayi yana ta birgima, me ma zai iya yi, ba abin da zai iya yi na jihadi, da an kawo farmaki kama shi za a yi, saboda kaga ya ajiye a samu karfi, haka ya kamata. Hakanan Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Jabir dan Abdullah, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a wata tafiya ya hango mutane an yi cincirindo a kan wani mutum, ana ta masa inuwa ana ta fita, manzo Allah ya ce menene kuma yake faruwa, sai aka ce ai wani ne yake azumi, wato azumin ya kai shi matuƙa har ma mutane an yi ta a kansa, to kaman ma ko su ma yake tunda ana ta fita ana ta masa inuwa. Annabi ya ga haka sai yake to alaysa min albirri siyamu fi safar, azumi a lokacin tafiya baya daga cikin aiki alkhairi. Malamai suka ce wanda yana nufin azumin da mutum zai dauka a halin tafiya ya wahal da shi, saboda haka idan mutum yana halin tafiya kuma azumin zai jigata shi, to baya daga cikin alkhairi mutum yayi wannan azumin. Idan mutum ya dau azumi, idan mutum yayi niyyar azumi ko ya fara azumi, sannan sai tafiya ta bujuro masa da rana, wato ya tashi da azumi sai tafiya ta bujuro masa, to yana da damar ya ci abinci ya ajiye azumin. To ya dau azumin ko ya fara ko ya yi niyya bai dauka ba, to sai kuma tafiya ta bujuro masa, to shi kenan sai ya ajiye azumin. Hadisi ya tabbata cikin Jami'ut Tirmidhi, hadisin Muhammad ibn Ka'ab, yake cewa na zo wajen Anas dan Malik a lokacin a cikin watan Ramadan, sai na same shi yana shirin fita ya yi tafiya, an dora wa abin hawansa siddi, ya sanya tufafinsa na matafiyi, sai ya ce a kawo mata abinci, aka kawo masa ya ci, sai Muhammad ibn Ka'ab sai yake cewa sunna sunna ce, sai ya ce sunna, ana sake sunna, wato kawai abinda suke so su sani sunna ce, in an ce sunna ce shi kira an gawa da ansa, saboda haka ya gan shi a Ramadan, amma gashi ya shirya zai yi tafiya a gidansa, amma an ka abinci ya ci abin ya bashi wa baki ya ce haka sunna ne, ya ce sunna ce. Haka nan akwai hadisi a cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud, hadisin Ubayd ibn Jubair, yake cewa
mun yi tafiya tare da Abi Basra Al-Ghifari a cikin wata a cikin wani jirgin ruwa daga Al-Fustat cikin Masar ne, yace a lokacin Ramadan ne, lokacin da muka kama hanya sai yace a kawo abinci, aka matso da abinci sai yace kai ma matso, yace wa abokin tafiyarsa kai ma matso, Abu Basra Al-Ghifari sahabi ne, yace kai ma matso, sai yace a daga fara tafiyar mu ba mu tsallake gidaje ba, wato ba mu zama matafiya ba, yanzu muna cikin gari, alasta fil biyut, sai Abu Basra yace a raghibta an sunnati rasulillah, ba ka san sunnar manzon Allah ne, an sabbe ba shi kenan, ba ka san sunnar annabi ne, wato wannan ka ci abincin anan sunna ce, saboda haka Tirmidhi da yake hadisin Muhammad ibn Ka'ab an Anas yake cewa malamai sun tafi akan wannan hadisi na Muhammad ibn Ka'ab, suka ce matafi yana da damar ya fara cin abinci ya ajiye azuminsa tun daga gidansa kafin ma ya fita, sai dai ba zai fara kasar tun daga gidansa ba har sai ya fita ya bar cikin gari ko ya bar cikin alƙarya, ce wannan ce maganar Ishaq ibn Ibrahim. Hakanan Daraqutni da Baihaqi sun rawaito hadisi da kyakkyawar salsala daga Anas yake cewa Abu Musa al-Ash'ari ya ce alam unabba annaka idha kharajta kharajta sa'iman wa idha dakhalta dakhalta sa'iman. Abu Musa yake cewa Anas abana labarin cewa idan ka shiga wato zaka fita kakan fita da azumi, kuma zaka shiga ka shiga da azumi, fa idha kharajta fakhruj muftiran, sai yake cewa daga yanzu duk sanda zaka fita daga gidanka zaka yi tafiya to kawai ka ajiye azumi, wa idza dakhalta fadkhul muftiran, haka nan idan zaka taso daga inda kake zaka dawo gida ka ajiye azumi, ka dawo gida baka azumi. Haka ya gaya masa lokaci ya tafi ga abubuwa da yawa, sai dai mu faɗa abun a gurguje mu ainihin rufe lecture anan, kamar yadda na gaya muku abin yana da yawa anan ma muna ta sauri ne don mu faɗi abin da ya kamata a sani. Akwai abubuwa da suka shafi mai azumi kamar wasu adab ne, kamar sahur, ana son mutum ya zama yana sahur a azumi, kada ya ce shi ba sai ya yi sahur ba, wasu ma har alfahari suke ni ba wallahi ba na sahur da azumin nan tunda aka fara wallahi bai sahur ba, wannan ba sunna kai ba, wani alfahari yake da wannan shi ba ya sahur, kamar wani jarinta annabi yana cewa tasaharu fa inna sahura baraka, ku yi sahur domin sahur albarka ne, hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim. Ko hadisin Amr ibn al-As da annabi yake cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu sahar, bambanci tsakanin azumin mu da na ahli al-kitabi shine cin abincin sahur. Haka nan akwai hadisi a cikin Tabarani al-Awsat inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala al-mutasahhirin, Allah da mala'ikunsa suna salati ga masu sahur. Saboda haka sahur albarka ce, sahur albarka ce, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo shi da cewa abinci ne mai albarka, kuma ana son ka yi sahur idan akwai dabino ka ci dabino, ni'ma sahurul mu'min at-tamr, haka annabi ce ma dalla da dabino abin sahur din mu'mini, idan baka samu ba baka samu kuma abin da zaka ci ba to kada ka kwanta baka yi sahur din ba, ka yi koda da makwarwar ruwa ne, haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Huraira a hadisin Ibn Umar da Ibn Hibban ya ruwaito yake cewa tasaharu walau bi jur'ati ma'in, tasaharu walau bi jur'atin min ma, ku yi sahur koda kuwa da makwarwar ruwa ne ko koda makwarwar ruwa ne, sannan lokacin sa Allah yana cewa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Aisha tace inna bilalan yu'azzinu, Aisha tace manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna bilalan yu'azzinu bilayl fakulu washrabu hatta yu'azzina ibnu ummi maktum fa innahu rajulun a'ma la yu'azzin hatta yuqala lahu asbahta. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace Bilal yana azumi yana kiran sallah ne kafin fuzuhudu al-fajr da daddare, saka ku ci gaba da ci da sha har sai lokacin da ibnu ummi maktum zai kiran sallah, saboda shi makaho ne baya kiran sallah sai an ce al-fajr ya kito, wato sai an tabbatar masa da cewa al-fajr ya kito. Don haka mutum zai ci ya sha, idan mutum yana shakka al-fajr ya kito ko bai kito ba, shakka yake ba shi da tabbas, ko ya bincika wanda ya tambaya shi ma yana shakka, to kawai ya ci gaba da ci da sha, kada ya dakata har sai ya tabbatar alkijir ya fito. Allah cewa ya hatta ya tabayyana, me ya tabayyun shi ne at-tayaqqun, sai ka samu yaqini. Haka dan shakka Ibn Umar ya zo zai sha ruwa, ya ebo ruwa zai sha, sai yake tambayar na kusa, sai tambaye wani kusa da shi alfijir ko ya keto, sai ya ce eh, sai tambaye wani ya ce ya keto ne, sai ya ce a'a, sai Ibn Umar ya ci gaba da shan abin da kaga sun yi sabani an samu shakka. Wannan ita ce shi ne abin da Sayyidina Abubakar da Umar da Ibn Abbas da Ibn Umar da suka faɗa, cewa mutumin da yake shakka alfijir ya keto ko bai keto ba, to kawai ya ci gaba da ci da sha. Hakanan idan yana cikin cin abin da yake ci ko yana cikin shan abin da yake sha, an kawo masa abinci ya fara kenan, sai ya ji kiran sallah kamar yadda yake cewa sai ya ji as-salatu. As-salatu galibi mutane suna yin ta da kiran sallah na biyu, duk da cewa dai a sunna ana yin ta ne a kiran sallah na farko. To bashi dai as-salatu din, kun fahimci me nake nufi? Sai ya ji kiran sallah, to ya ci gaba da ci da sha sai ya gama, ya gama biyan bukatarsa. Haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira, wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi da Hakim, Abu Abdullah da Abu Dawud da malamai da dama. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan sami ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu, idan dayan ku yaji kiran sallah yana rike da kwanan da ƙwaryarsa ko akushinsa, to kada ya aje sai ya gama biyan bukatarsa. Wannan dai yana daga cikin abinda Allah ta'ala ya faɗa, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, sauki yake nufi da ku ba tsanani yake nufi da ku ba. Akwai hadisin Abu Umama wanda yana cikin tafsirin At-Tabari da yake cewa uqimatis salah wal ina'u fi yadi Umar qala ashrabuha ya rasulullah qala na'am, an yi iqama, Umar na rike da akushinsa bai gama shansa ba, sai ce ya rasulullah in kwankwade, annabi ya ce kwankwade. Haka nan akwai a cikin musnad Imam Ahmad hadisin Abu Zubair yake cewa na tambayi Jabir dan Abdullah game da mutumin da yake nufin azumi, ya rike abun shansa kenan sai ya ji kiran sallah, sai Jabir ya ce ai muna da hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce li yashrab, ya sha kayansa. Hadisai da dama sun zo da asar daga magabata, babu lokaci, amma dai wannan ita ce magana mai inganci, ba daidai bane kamar da suke cewa a lokacin da ka fa ka ji kiran sallah kawai ka furzo, ko me wai ka furzo har ma wasu ce ka je ka kurkure bakin ka kuma bayan ma ka furzo, to duk wannan ba daidai bane. Ana son jinkirta sahur kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma'ashara al-anbiya umirna bi ta'jil futurina wa ta'khir sahurina wa an nada aymanana ala shama'ilina fi salah, mu dandazan annabawa an umarce mu da mu gaggauta buɗe baki sannan mu jinkirta sahur, sannan mu dora hannunmu na dama akan nagu lokacin da muke sallah, mu dora hannayenmu na dama akan nagu yayin da muke sallah. Akwai hadisi a cikin Bukhari da Muslim hadisin Anas wanda Zaid ibn Thabit yake gaya masa cewa sun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ya tambaye shi tazara tsakanin sahur da kuma sallah, sai ya ce gwargwadon karanta aya 50. Wato Ibn Abdul Bar yana cewa hadisan da suka zo na gaggauta buɗe baki da jinkirta sahur hadisai ne mutawatirai, wato hadisai ne masu ɗumbin yawa kuma duk ingantattu, suna nuna a gaggauta buɗe baki. Annabi yana cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr, matukar mutane suka gaggauta buɗe baki ba su gushe da tattare da alkhairi ba. Hadisi ne cikin Bukhari da Muslim hadisin Sahal ibn Sa'ad. Ana son ka zo buɗe baki kai da dabino ko ka kwankwaɗi ruwa, idan baka samu dabino ba ka kwankwaɗi ruwa ka sha, sannan kai addu'a zahaba zama'u wabtallatul uruqu wa sabatal ajru insha Allah, zahaba zama'u wabtallatul uruqu wa sabatal ajru insha Allah. A daidai wannan lokaci akwai addu'a, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai azumi yana da addu'ar da ba a mayar masa da ita lokacin da ya zo buɗe baki, sauraka lokacin da ka zo buɗe baki, yayin da rana ta zo dab da faduwa, ka shirya abincinka, to shikenan kai ta addu'a. Ya sa Ubangiji bayan ya kawo ayoyin azumi sai ya goya waɗannan ayoyin da fadar sau idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Yayin da maka mai azumi kusa yake da Ubangiji, kuma addu'ar sa tana cikin addu'o'in da ake karba. Sannan ana son mai azumi a lokacin musamman lokacin Ramadan a yawaita kyauta, a yawaita kyauta da kuma karanta Alkur'ani da tadabburin ma'anoninsa. Yasa kake ganin ana nacewa wajen tafsiran Alkur'ani ko ina da ina, saboda a san a ƙara mudarasarsa da darasinsa da karanta shi da fahimtar abin da yake faɗa. Hadisi ya tabbata sahihain hadisi Abdullahi ɗan Abbas wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne mai kyauta, yace kuma ba lokacin da yafi kyauta kamar lokacin da a lokacin Ramadan, lokacin da Jibril yake zuwa suna yin mudarasa suna bitar Alkur'ani. Yake cewa fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rih al-mursala, annabi ya fi sakakkiyar iska yawan alkhairi. Mun san iska wato sakakkiya iska ce da kowa da kowa take shafar kowa da kowa, ba wani wanda ake hana shi ko take zama ba ta amfanar da shi. Kowa da kowa takan dauki girgije, sannan girgijen nan in ya tashi ruwa yayi ruwa ya zai shafi kowa da kowa, ya shafi al-ardul maita da kuma al-ardul hayya, da matacciyar kasa da ma wacce ba matacciyar ba duk ta samu. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ma alkhairin sa gaman mene an Ramadan yazo, yana alkhairi ga kowa da kowa, musulmi da wanda ba ma musulmi ba, kowa da kowa yana samu alkhairin sa. Shine ma'anar ajwada min alkhairi bil khairi min ar-rih al-mursala. To ana san wannan kuma da mudarasa Alkur'ani. Sannan ana son kokari wajen ƙara ƙaimi wajen ibada musamman al-ashrul awa